sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da lord dokumentiya a kuma na iya samun alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana. Shuko masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka barkamu saduwa da ku yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa akan yadda za a shawo kan matsalar kwararan makamai barkatai a nahiyar Afirka ciki ko har da Najeriya, kuma akan wannan batu ne yau za ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kuma muna nan dauke da labarin wasanni a takaice ta da Lulluwa Muktar Abbas, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Carolina ta Arewa yau Laraba don ganewa idan sabarnar da muguwar guguwar Florence ta yi da kuma kalubalen taimakon agaji da ake shirin kaiwa. Shirye-shiryen da aka yi akan wannan lamarin ya wuce gaban misali a cewar Trump jim kadan bayan da ya isa wani sansanin sojin ruwa da ke garin Sherry Point a jihar Carolina ta Arewa. Ya gaya wa mazauna yankin cewa ba za mu taba mantawa da rashi da hasarar da kuka yi ba, kuma ba za mu taba kyale ku ba, muna tare da ku, kuma duk waɗanda wannan muguwar guguwar ta shafa daukacin Amurkawa na tare da ku, kuma a shirye muke mu taimaka muku don ku warware. Trump ya kuma ziyarci garin New Bern inda guguwar ta ratattaka, wurin da ya raba abinci ya kuma dan tattauna da mazaunan garin. Guguwar Florence ta kashe akalla mutane 35, ta kuma bar wasu garuruwa a Carolina ta Arewa cike da tabo da ruwa mai doyi. Jami'ai a fadin jihar na gargadar mazauna wurin akan yiwuwar ambaliyar ruwa mai yawa a cikin wannan makon. Koriya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta da ke Yongbyon idan har Amurka ta dauki abinda ta kira matakan da suka dace. A karkashin wata yarjejeniya da shugabannin Koriyoyin biyu da ba sa shiri suka cimma. Yau Laraba shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniya a Pyongyang a karshen rana ta biyu ta karan ta taron kolin da suke yi na kwanaki uku. Amincewa da rufe cibiyar Yongbyon da Koriya ta Arewa ta yi ya hada da alkawarin da ta yi na rufe cibiyar gwajin makamai masu linzaminta a karkashin sa idan kwararru daga kasashe. Mun amince mu sanar da zaman lafiya a mashigan Koriya inda babu makaman nukiliya ko barazanar nukiliya, abinda Kim Jong-un ya fada wa manema labarai kenan a lokacin da suke ba da sanarwa ta haɗin gwiwa shi da shugaba Moon. Shi kuma shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta yau Laraba a shafinsa na Twitter cewa abun farin ciki ne a lokacin da yake yabawa da wannan yarjejeniya wacce har ila yau ta hada da matsayar da kasashen biyu suka cimma ta neman daukan nauyin wasannin Olympics na bazara da za a yi a shekarar 2032. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Siriya ta yi a matsayin an yi shi bisa kuskure, wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shi rikidewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila. Mutane 15 dake cikin jirgin na Rasha sun mutu a yayin da Siriya ta harbo shi a lokacin da take mai da martani akan wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu ya fadawa takwaran aikinsa na Isra'ila a Victor Lieberman cewa Isra'ila ce ke da alhakin abin da ya faru kuma Rasha na da damar ta mai da martani. Amma Putin ya yi sauri ya sa baki inda ya kira abubuwan da suka wakana mummunan kuskure, ya kuma ce Rasha za ta dauki karin matakai don kare sojojinta da kadarorinta a Siriya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana bakin cikinsa akan asarar rayukan da Rasha ta yi, ya kuma dora laifin abin da ya faru akan Siriya. Wata babbar kotu a Pakistan ta ba da umarnin a saki tsohon Prime Minister kasar Nawaz Sharif da diyarsa Maryam da kuma sarkinsa Muhammad Safdar, bayan da kotun ta yi watsi da hukuncin da aka yanke masu a baya akan laifin cin hanci da rashawa. A watan Yuli, wata kotu ta musamman ta yaki da cin hanci da rashawa ta samu mutanen uku da laifin mallakar kadarorin da darajar su ta wuce hanyoyin samun kudaden su da aka sani. Kotun ta yaki da cin hanci da rashawa ta yanke hukuncin daurin shekaru 10 akan Nawaz Sharif, shekaru 7 akan diyarsa Maryam, da kuma daurin shekara 1 akan Safdar. Dukkansu sun dauka kara a wata babbar kotu dake babban Islamabad. A yau Laraba ne wani kwamitin alkalai na mutane uku suka yanke shawara cewa jinkirta aiwatar da wannan hukuncin har sai an yanke shawara akan dauka karar da aka yi. An saki Sharif tare da sauran iyalansa yau Laraba, kuma shugabannin jam'iyyarsa da wasu jami'ai sun tarbe su a wajen gidansa, gidan yarin sun tayi musu barka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika. To mun bude taskar watan namu da batun yadda za a shawo kan matsalan kwararan makamai a nahiyar Afirka, wanda akan shi ne za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ga Hassan mai na kan da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake amsa tambayoyin manema labarai a nan Abuja, shugaban hukumar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS, Jean-Claude Brown, ya koka cewar kimanin makamai miliyan 100 ke hannun fararen hula a kasashen da ke wannan yanki. Al'amarin da yace shike zama ummul haba'isin tsagerenci, ta'addanci da sauran nau'ukan tashi-tashin hankula. Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu yayi tsokaci.
Ba mun mamaki bane akwai cibiyar da Majalisar Ɗinkin Duniya take da shi nan, wanda ta nuna cewa lalle yawan makamai da ke hannun wayanda ba jami'an tsaro bane a nahiyar Afirka da kuma ma bangaren wato Afirka ta yamma ya kusan yana cikin inda duniya gaba daya inda ake da yawan wannan makamin.
A cewar tsohon Hafsa a hukumar leken asirin sojin Najeriya, Aliko Yar Rashid Harun, a ganinsa ai yawan makaman da ke hannun jama'a ya zarce wannan adadi.
Ba za a iya cewa ga ka'idar makaman da suke hannun mutane ba. Akwai wurare ta yanda ake kawo makaman nan, kuma mutane suna samu ba tare da sanin gwamnati ba. Ana iya kawo shi ta ruwa, kuma ka duba akwai cross borders Najeriya da wasu kasashen Afirka da inda ake kawo wannan makamai din, kuma gwamnati ba ta da ido ko ina da za ta ce ai ga makamai da ake kawo ta wannan hanyar. Saboda haka wannan ka'idan da suka faɗa ma ya fi haka.
To shin ko yaya girman wannan matsala take? Ga Malam Kabiru Adamu.
Abu ne tayar da hankali sosai, don duk wata matsala ta tsaro wanda ake da shi ko tana da alaka da waɗannan makaman, komai katancewan dan ta'adda da gaggan barayi. Idan ba ta da makamai a hannunsu, to illan da za su yi ba zai yawa ba kama in suna da makaman. To kai kenan dole ne a ɗau maganan da muhimmanci. Yanayi irin yadda kusan iyakan suke a buɗe tun falo wanda suke shigowa da makaman, akwai rahoto wadda wannan cibiya ta Amnesty International ta fitar da shi ba da jimawa ba, cewa 'yan siyasa masu kuɗi da kuma ƙungiyoyi na haɗin kai, wato abinda ake cewa milisha irin na ƙabilanci da na addini, sun ce da suke ulmu a ba'isan shigowa da wannan makaman.
Manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da ƙasashen yankin Sahel, Mohammed Ibn Chambers, ya ce abin ne mai kidmarwa halin tarzoma da yawancin ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso, Niger da Najeriya ke ciki a halin yanzu, inda ya ce ECOWAS da Majalisar Ɗinkin Duniya na aiki tare don yi wa tufkar hanci. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, kuma kafin bude layukan namu a shakata da wannan faifan.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla yanzu za mu bude muku layukan mu kuma za ku kira mu ne akan ya za a shawo matsalan kwararan makamai a nahiyar Afirka wanda Najeriya na cikin su makamai da ake shigowa da su barkatai wanda suke su ne humul haba'isin samun. To mun samu kira daga Kwatarkwashi. Waye daga Kwatarkwashi? To dan kara muryan ka kadan ka kuma kashe radioan ka.
Ana kashe radioan.
To ja mu je.
To abin da yake faruwa gaskiya a yayin da ai ya sabu shi da mutum ba. Ya.
Yi magana
da
yawa ka
dane
eh ba mu jin kara sosai
dama na muna magana ne daga Adamawa.
To waye daga Adamawa?
Abu Safiyan.
To Abu Safiyan, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina shine idan ana so a karar da irin wannan matsalolin shine idan aka samu irin wannan masu aikata wannan aiki ya hukunta su sosai saboda wayanda suke da sha'awar yin hakan ne su gane su rawar
sun gani su guje mabin. To mun gode kwarai Abu Safiyan daga Adamawa. Muna Katsina yanzu. Waye a Katsina?
Alhaji Mustapha ɗan ƙana daga Karanci Katsina.
To Alhaji Mustapha, me ra'ayin ka game da wannan batun?
Eto wannan abubuwa ni dai na ji ana abin nan, amma mallidin ne ban ji abin da ake cewa
ba. Ikon Allah.
Wallahi
ka saurara insha Allah za ka ji. To bari mu je Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mallam Dan Ibrahim Ayawo, barka da yamma.
Barka da haka mai radio da kura. Ja mu je.
To shugaban kungiyar masu kiran gida.
Ja mu je. Me ra'ayinka game da wannan? Ja mu je.
Radio da kura kasuwar Kaduna Najeriya.
To Plato, waye a Plato?
Yawa, assalamu alaikum. Mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur, jihar Plateau.
To Bala Komanda, me ra'ayinka game da wannan batun?
Gaskiya maudu'in nan Allah ya saka da alkhairi, wato da mu kira custom da suke bakin boda da sauran wa'ansu jama'an da yake hakki ne a kansu, wanda ya kamata suna iya kokarin su na tsara shigowa da wa'ansu makamai cikin kasar nan Najeriya. To muna kiran su da su jajirce kuma su tsaya, wannan hakki ne a kansu, hakki ne akan yan kasa, kuma su ne suka tsaya kuma suka yi rantsuwan cewa za su tsaya akan gaskiya, akan rikon amana da tsare kasar nan. To su yi kokari duk hanyoyin da ake samu ake shigowa da makaman nan, su yi kokari su dakile. Ubangiji Allah ya ba su nasara, biyayye kuma Allah ya taimake su gaba
ɗaya. Amin summa amin malam Bala Komanda. Bari mu je Nasarawa. Ya Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ke daga Nasarawa, Garba Saleh, likitan radio ne.
To Garba Saleh, me ra'ayinka game da wannan batun?
To gaskiya kam maganan ra'ayina a nan shine kamar yadda Bala Komanda yake. Su ainihin hukumomin tsaro din nan gaskiya suna kokari, amma duk da haka mu ma al'umma mu sa ido, domin duk kafofin da ake shiga da makamai din nan, dan Allah da Annabi gwamnati ta tashi sai hukumomi su dakile, domin makaman nan su ne ake maida mata zaurawa, ana maida yaya marayu, ana raba mutane da gidajensu, su ma masu shigowa da makamai nan mu talakawa muna roƙonsu don girman Allah, su ji tsoron Allah, fa akwai gobe kiyama, su daina shigo da makamai nan ana kashe al'umma. Na gode, a tashi lafiya.
Allah ya gode mallam Garba. Bari mu je Katsina. Waye a Katsina?
Kana magana da Abdulmalik Sabon garin Yangara.
To Abdulmalik, me ra'ayinka game da wannan batun?
Na?
Me ra'ayinka game da wannan batun?
To gaskiya gwamnati ma kusan ita ce da wannan sakakin.
To me yasa?
Saboda to ai mace a kasar motocin manya ake shigowa da makaman.
A'a, kana da hujja?
Na talakawa ba abin ake bincikawa.
To
to ka gani cikin wannan motocin wanda ake daga mawa sana ake zuwa da
naka tunanin kenan
ba gaskiya sai sun yi ba sani ba sabu
to mun gode mana Abdul Malik da Katsina Allah sa kuma hukunta sun ji wannan kira ko shawara da ka baya yanzu bari mu je Bauchi waye daga Bauchi
yawa ganjewa da yin su mai suno sun miya ganjewa lokacin gaman Bauchi state
to malam yin su mai ra'ayin ka game da wannan batu
raina wanda ka fasa da yin su ma wace raina shine gaskiya ba raina shine ainihin mutanen Coastal State ne zasu dauki mataki mai kyau
to to shi
ce matakan da Coastal suka dauki mataki mai kyau shine za a ci gaba
to mun gode da wannan ra'ayin naka Allah sa su kuma custom sun ji wannan shawara da ka bayar ko kuma kira to mun koma Nasarawa ya Nasarawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
direban taji daga daddare
eh
manya direban taji daga daddare
to manya direban taji me ra'ayin ka
to ra'ayin na gaskiya custom suna kokari amma kafin shanin ya da su kenan sai a hankali ko an kare ma wasu za su ji daji da su da shiga da shi ya sa ba za a gane inda izo ke shakan ba
to
haka fatan mu dai rokon mu dai sa ido dai su sai a tsare hajiya kan mu da sauran kasashen waje
to mun gode kwarai da gaske manya direban taxi mun gode muna magana ne akan kwararan makamai a nahiyar Afirka wasu hanyoyi kuke jin ya kamata a ce an bi don to mun samu kira daga Osun waye daga Osun wane ne daga Osun kuma don Allah ka dan kashe rediyon ka saboda ina jin murya na ciki
to
na ganin kamar layin na Osun ya yanke muna magana ne akan to
hello
Nasarawa waye daga Nasarawa
Abdullahi Musa
to Abdullahi Musa ka shirye don ka don Allah ko kai nisa da shi
alhamdulillah
to jawo mu je
maruri na ku gaskiya ya ce haka
to
hello
to me gudunmawanka
saboda haka gudunmawa ta shine gaskiya wannan abin ba wai nauyin gwamnati bane kare
to
mutulaka ya kamata mu ma mu hada karfi da karfe mu ga wani abu ya samu nasara
to yayi kyau ka ba gwamnati da kashin mahaucin mahaukacin kare ko
eh gaskiya haka ne
to mun gode kwarai
Allah ya mu
mun gode kwarai Abdullahi daga Nasarawa muna kira na karshe Kaduna waye daga Kaduna
tare ba yau barka da yammaci sunana Murtala ne na kira ku daga zarin riga sakarwar ta a Najeriya
to malam Murtala me
yawa shawara da zamu ba masu kasa shine cewa ga dada dai in ka duba barukokin sojoji da custom mafi yawanci a daji ake yin su yanzu duk za ga gari ya zo ya samu barike da barukoki cikin gari sai a wani lokaci za ga su jami'an tsaron ma sun zama kaman kusan fararen hula sun saje da su to amma suna dajin na kaga kai barukoki a daji duk wani abu da ke to ta daji suna ciki dama aikin su ne kuma sojoji Najeriya kaga an ce a duniya suna ɗaya daga cikin wanda suka kware a iya yakin sunkuru da kasar da sauransu ya kamata gaskiya koma da su a gina barkoki a daji iyaka za a samu sauƙin wannan matsala insha Allah
da kyau mutula da wannan shawara naka Allah sa mahukunta sun ji wannan shawara naka kuma ya kai kunnin da ya kamata a ce ya kai to da wannan kiran Murtala ne muka zo ga shirin kiran na ƙarshe da za mu iya ɗauka yanzu nan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yau da mu so mu labarin wasannin ne da labarin gasar samun turabun shiga gasar cin kofin kasashen Afirka da na duniya na matasa kasa da shekaru 17 inda masu koyar da ƴan wasan kasa da shekaru 17 din na Nigeria da Ghana Manu Garba da Abdul Karim Zito suka nuna adawar su ga tsarin samun gurabo na wasan kasa da shekaru 17 na Afirka ko da yake Nigeria ta daisa samu tsallaka rijiya da baya zuwa gasar na sabon shekara da zaya a kasar Tanzania bayan ƴan wasanta na Super Eaglet sun yi nasara a ainihin bugun fanarati da ci 4-2 a wasan karshe na gasar Wafo Zobi a kasar Ghana a ganin coachin na Nigeria tsarin samun guroben na zai cutar da hukumar kwallon kafar Afirka saboda a ganin sa da Nigeria da Ghana baki daya sun cancanci su samu gurbi a gasar na zakaru a nasa ƙarya Abdul Karim Zito cewa yayi babu coach yadda ya shiga gasar da yayi farin ciki game da sallan samun gurbi a gasar na Afirka da ma duniya baki daya. Kwamitin daidaita lamurra a sha'anin kwallon kafar kasar Ghana yayi zaman sa na farko. Dukkan mambobin kwamitin su hudu sun bayyana aniyar su na cika ta ayyuka da hukumar kwallon kafar Afirka ta shimfiɗa musu. Taron da shugaban kwamitin Dr. Kofi Amuwa ya jagoranta a cikin wasu ababa ya amince da samun ra'ayin jama'a. Akan haka ya gayyaci wasu mutane da za su bada ra'ayoyin su cikin wasu kuri-kuriyan kwamitotin da zai taimaka tsaranta kwallon kafar kasar Ghana ya cimma burinsa. Alkalin wasa a Premier League din Ghana yawo amatafe wadda kungiyar alkalan kwallon kafar kasar Ghana ta azawa haramci shekaru 10 ranar Litini ya ce ko a jikinsa ba abinda ya ratsa shi game da haramcin amatafe dai na a cikin alkalan wasan kwallon kafar ta kasar Ghana 53 da aka sama cikin bidiyon Anas Armia Anas da laifin cin hanci waɗanda aka ibiya musu haramcin shekaru 10. Alkalin ya ce ko oho da wannan haramcin aini da matini na yi murabus. Kungiyar kuma sai a san Tikotoko na dabda ambata coach Sike Akuna matsayin sabon mai koyar da klabin wasa akan yarjejeniyar shekaru 2. A ranar Alhamis ne babban coachin klabin coach Paco Sifaben ya aje aikinsa a matsayin coachin a San Tikotoko. Babban mai koyar da Black Stars wasa James Kwesi Appiah ya ce yana mamaki a duk lokaci da ya fahimci mutane na daukan sa a matsayin raunanin manager saboda shi mutum ne mai shiru-shiru kociyar na Black Stars dake dauki da nauyin Black Stars din ta samu gurbi a gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 ya ce yana fada tsauri fiya da yadda ake zata dan haka kada arena da shi. To jama'a da haka muka iso karshen labaran wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mutumin ɗan kungiyar ISIS kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasar Amurka. Jagorancin taron dangi da Amurka ke yi don ganin ƙarshen ISIS kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Domin ya karfafa kokarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa ƴan kasar Syria damar dawowa gidajensu a Raqqa da sauran garuruwan da adda ISIS take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali. Taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa, samar da ruwan sha masu tsafta, gyara wutan lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, kasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alkawura daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin Syria, wanda ya hada da gudunmuwa mai tsauka ta dala miliyan 100 daga kasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haddiyar daular kasashen Larabawa. A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Syria, wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nauert ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Syria. Shugaba Donald Trump ya bayyana ƙarar cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Syria har sai an murƙushe ISIS ɗin gurungum, kuma ƙasar Amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun Iran daga yankunan. Mun yi amanna a cewar Mrs. Nauert cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarda ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance, kamar yadda ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na 2254 ya tanada. Yake wannan shawara bata shafi taimakon jin kai da kasar Amurka ke bayarwa ba. Kasar Amurka ita ce tafi kowace kasa bada taimakon jin kai a Syria domin ta bada fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin Syria ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin Syria da yankin a baki dayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar kudirin kawo zaman lafiya a rikicin Syria cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Syria sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikin ta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana ta kaici.
Tsakaitaccen labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Carolina ta Arewa yau Laraba don ganewa idan sabarnar da muguwar guguwar Florence ta yi da kuma kalubalen taimakon agaji da ake shirin kaiwa. Shirye-shiryen da aka yi akan wannan lamari ya wuce gaban misali a cewar Trump jim kadan bayan da ya isa wani sansanin sojojin ruwa da ke garin Cherry Point a jihar Carolina ta Arewa. Ya gaya wa mazauna yankin cewa ba za mu taba mantawa da rashi da hasarar da kuka yi ba, kuma ba za mu taba kare ku ba. Muna tare da ku kuma duk waɗanda wannan muguwar guguwa ta shafa, daukacin Amurkawa na tare da ku, kuma a shirye muke mu taimaka muku don ku warware. Koreya ta Arewa ta ce za ta rufe babbar cibiyar kera makaman nukiliyar ta dake Yongbyon idan har Amurka ta dauki abinda ta kira matakan da suka dace. A karkashin wata yarjejeniya da shugabannin Koreyoyin biyu da ba su asiri suka cimma. Yau Laraba shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un da shugaban Koreya ta Kudu Moon Jae-in suka sanar da wannan yarjejeniya a Pyongyang a karshen rana ta biyu ta taron kolin da suke yi na kwanaki uku. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin saman yakin kasarsa da Syria ta yi a matsayin anyishi bisa kuskure, wanda hakan ya sassauta lamarin ya hana shirkidewa ya koma wani tashin hankali da Isra'ila.
To madalla da takaitaccen labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa, sai gobe da safe ku jiro abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ke shiryawa kuma ta gabatar. Yanzu Amadun kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin, sai Julie Gresham wacce ta bada umarni da injiniyan mu Cedric ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu kara sauni lafiya da alheri.